This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin 3 ga watan Yunin shekarar 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labarin duniya za ku ji irin ra'ayoyin da wasu 'yan Najeriya suka bayyana a game da yajin aikin da kungiyar kwadugon kasar ta yi don neman ƙarin yawan kuɗin albashin kasar mafi ƙaranci. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Zuwa ɗan anjima kaɗan kuma za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Tambayar yau ita ce, menene ra'ayinku game da yajin aikin da kungiyar kwadugon Najeriya NLC ta shiga? Idan kuna ganin zai haifar wa 'yan Najeriya da ɗa mai ido, menene dalilinku? Idan kuma kuna ganin yajin aikin babu fa'ida, menene dalilinku? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kungiyoyin kwadugon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin. An rufe makarantu da ofisoshin gwamnati, lamarin ya kuma yi tasiri a tashoshin jiragen sama. Sannan an kashe babbar na'urar samar da wutar lantarki ta kasar. Bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyoyin ta kasa cimma matsaya akan sabon mafi karancin albashi. Matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a kasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka ta sa 'yan Najeriya da dama samun kansu cikin mawuyacin hali a ƙoƙarin samun abinci. Ƙungiyoyin kwadagon Najeriya na NLC da TUC sun buƙaci ma'aikata su daina aiki bayan da gwamnati ta ki ta ƙara mafi ƙarancin albashin da zai zarta naira 60,000 a kowane wata, a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falastinu sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 11 a Gaza, yayin da Amurka ke kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kunshi dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun kai hare-hare ta sama a kan wurare fiye da 50 a zirin Gaza, yayin da sojojin ƙasa suka kai farmaki a tsakiyar Gaza da kuma kudancin birnin Rafa. Rundunar tsaron Isra'ila ta kuma sanar da cewa wani ɗan Isra'ila da aka kyautata zaton an yi garkuwa da shi, an bayyana cewa an kashe shi a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a watan Oktoban bara. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna da jami'an Isra'ila akan shirin samar da zaman lafiya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar da yammacin jiya Lahadi. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan za su halarci wani taron zaman lafiya na Ukraine a Switzerland a ranar 15 ga watan Yuni, a cewar fadar White House a yau Litinin. Harris za ta je birnin Lausanne na kasar Switzerland domin jaddada ƙudurin Washington na goyon bayan ƙoƙarin Ukraine na tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa bisa ga 'yancin Ukraine a matsayinta na ƙasa da kuma ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar Kristen Allen, shugabar sadarwar mataimakiyar shugaban ƙasar. Sanarwar ta ce Harris za ta sake jaddada goyon bayan Amurka ga al'ummar Ukraine yayin da suke kare kansu daga mamayar da Rasha ke ci gaba da yi. Fadar Kremlin ta sha nana ta cewa ya kamata duk wata tattaunawar samar da zaman lafiya a Ukraine ta hada da Rasha, wadda kuma ba a gayyata a taron ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu alƙaliman ƙidaya da aka fidda a hukumance da sanyin safiyar yau Litinin sun nuna cewa 'yar takarar jam'iyya mai mulki Claudia Sheinbaum ita ce ta lashe zaben shugaban ƙasar Mexico, kuma ita za ta zama shugabar kasa mace ta farko a kasar. Shugaban hukumar zaben kasar ya ce wata kididdiga daga sassan kasar ta nuna Sheinbaum tsohuwar shugabar birnin Mexico City ta lashe tsakanin kashi 58.3 cikin 100 zuwa kashi 60.7 cikin 100 na kur'an da aka kada. Claudia ta ce a yau mu al'ummar Mexico mun bari a ci gaba da aiwatar da alkawarin yakin neman zaben shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez na kawo ƙarshen cin zarafi da ya dabaibaye Mexico, kuma a karan farko a cikin shekaru 200 an samu mace a matsayin shugabar jamhuriyar a kasar da ke da mabiya 100 karkatolika kusan miliyan 100. Claudia za ta kuma zama shugabar Mexico ta farko wacce ta kasance ba Yahudiya. Kotun kolin kasar Pakistan ta yi watsi da hukuncin da aka yanke wa tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan da ministan harkokin wajensa Shah Mahmud Qureshi a shari'ar da ta shafi yin sakaci a harkokin sirrin kasar. A cikin wata gajeruwar sanarwa da wakilin muryar Amurka ya shaida a yau Litinin, wasu mambobin babbar kotun biyu sun sanar da wanke Khan da Qureshi yayin da suka amince da karar da suka daukaka akan hukuncin da aka yanke musu. Matakin daina zuwa ne bayan da wata karamar kotu ta musamman a watan Janairu ta yanke wa Khan da Qureshi hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yaro kowannen su saboda bayyana abin da ke cikin wani sakon sirri da jakadan Pakistan a Amurka na lokacin ya tura Islamabad.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu. Kamar yadda mai yiwuwa ba za a rasa ji ba a farkon shirin, yau ma'aikata a Najeriya sun amsa kirar gamayyar kungiyoyin kwadugo wajen shiga yajin aikin neman karin albashi mafi karanci na naira 477 da rage tsadar wutar lantarki. A Abuja ma'aikatu, bankuna da sauran sassan gwamnati sun kasance a rufe. Nasir Adamu El-Hikaya ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan kasar a game da wannan al'amarin.
Ni sunana Alhaji Sa'idu, muni mutumin Kano ne, ina saida yajika a nan Santara area. Shi yajin aikin alamu dai kamar zai tasiri. Yanzu dai ba kowa gurin bankuna a rufe, ma'aikatun gwamnati a rufe, mu ma 'yan kasuwa da muke jira ba kowa a gomu, muna zaune kamar masu gadi.
Wato ya nuna da yau ba ciniki kenan?
Ba ciniki wallahi. Wallahi ba ciniki. Dai muna sa ran kuma Allah ya sa gwamnati ta dube mu da idan basira ta dan sauke mana wannan matsaloli, ta kabi shawarar masu yajin aiki din.
Wani farko na yajin aikin ya nuna yadda zafin yajin yake dan yanda ya dakatar da ayyukan gwamnati cak, inda atakan tituna da aka saba ganin cinkoson motoci a irin ranar Litinin kan zama shara-shara ko ma wayan, dan ma'aikata sun yi zaman su a gida. Jami'an kungiyar kwadagon sun shiga zagawa ma'aikatu don tabbatar da duk ma'aikata sun bi wannan umarnin. Mukaddashin sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade Hassan Saliu Anka ya ce tamkar gwamnati ta yi biris ne da bukatun ma'aikata. An yi wa Comrade Anka tambaya shin baya jin zai iya zama a fara kamar da gaske sai can a janye yajin?
Allah da yake da gobe, ba wanda ya san gobe. Amma dai wannan yajin aiki ne na ƙasa baki ɗaya, kuma kowa yana ciki. Ko mai sai da fiyo wata yana cikin wannan yajin aiki don yana ji a jikinsa. To magana ma wai wani a ɗage yajin aiki ko duk bai mata so ba. To me ye bambancin da yin yajin aiki da shin yajin aiki? Ai ba bambanci, kowa a yunwa ce yake, kowa cikin yunwa yake.
Yajin aikin dai ya shafi hatta filayen jiragen sama da suka zama sai kwarya-kwaryan aiki.
Ni ban san za a yi abin ga yajin aiki ba, sai da su wani an kace mai ana yajin aiki. To yanzu ban san abin da ne ba, na riga na biya kuɗi tiket zan tafi, ba zan za a tafi ba, za a tafi wani ban sani ba.
Za a zuba ido a ga yadda gwamnati za ta iya shawo kan ma'aikatan daga yadda ta cije kan biyan naira 60,000. Ma'aikatan lantarki ma sun ɗau matakin kashe wutar, inda birane suka ɗau rugugin na'urorin samar da wuta musamman ma a gidajen 'yan jari hujja. Su kuma talakawa dama tamkar alfarma ce ganin hasken wutar a gidajensu. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida na El-Hikaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A duk lokacin da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan waƙar.
Idan na faso ta aika fiyin ta duk a kashi samayin wiya in ta fito fili mai
hada madalla. Yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma,
mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Subsidy na takin zamani irin subsidy noman alkama, zaka ga kowanne mutum ne da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da tayi.
Wannan shekara daya da gwamnati dan Modi yayi kwalliya bata biya kudin sabulu ba.
A gwamnatance da gwashi gwamnati irin ta zaha jigawa. Mu bata mana irin wacce wancan gwamnati suka yi mana ba.
Hanya da aka yi mana yanzu daga Shiwaru zuwa Isaru ko a Saudi
ba wani aiki kawai hidi ya wuce da jiniya wi ya wuce mu muna zaune. To gwamnatin ta noma ba abinda ta aikata balle gwamnatin jiha.
Al'ummar jigawa kenan a arewa maso yammacin Najeriya suke auna mizanin gwamnatin gwamna Umar Namadi bayan tsarsa shekara guda yana jan ragamar jihar. A dakace mu
yau ga wasu nan su ke nukura don mun san an ce mun nasara, wasu ma a ciki na su sun fara hada gulu matsakani dan akara ko oho gama ko sundara.
Madalla, masu ware baya ga shugaban kasa a ranar 29 ga watan Mayun bara ne galibin gwamnonin Najeriya suka karbi rantsuwar kama aiki bayan kammala babban zaben kasar a watan Maris. Mafi yawa daga cikin gwamnonin dai sabbi ne, wato dai wannan shine wa'adinsu na farko wadda bayan sun karkare shi za su iya neman zango na biyu a shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu. Tuni dai yan kasar suka fara sanya sikeli domin auna mizanin ayyukan da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu yayi da ma waɗannan gwamnoni a cikin shekarar farko ta wa'adinsu na farko. Ko da yake su ma gwamnatocin sun fara yi wa kansu hisabi ta hanyar bayyana nasarorin da suka ce sun iya cimmawa a cikin waɗannan watanni 12 da suka shuɗe. Jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya na cikin jihohi masu gwamnoni wa'adin farko, kuma tana cikin jihohin da jam'iyya mai mulki a Najeriya wato APC ta kafa gwamnati a ciki. Kuma tuni jami'an gwamnatin ta Jigawa suka fara bayyana wa duniya irin nasarorin da gwamnansu ya cimma a wannan shekara ta farko ta wa'adinsa na farko.
Ka da kuma aikata aika za ka tantancewa da aka zo akwai ayyuka da muka gada na yin hanyoyi guda 26 faɗin jihar Jigawa wanda kuɗinsu ya kai kimanin biliyan 81 da kuma miliyan 800, wanda a halin da ake shiga a cikin hanyoyin nan guda 26 na iya mai tabbatar cewa guda 10 an kammala su, guda 15 kuma za a iya gama su zuwa ƙarshen wannan shekarar. Yanzu idan ka ɗauki maganar ma'aikata, akwai waɗanda aka ɗauka da aikin wucin gadi suke aikin koyarwa a makarantunmu wanda sun kai 320 a basu takarda aiki ta musamman ta dindindin a wannan aikin. Sannan kuma akwai waɗanda suke aiki na matakan lafiya a asibitoci da aka gina a faɗin jihar nan, su ma sun kai mutum 827 wanda suna ƙananan ma'aikata. Akwai kuma mutum 173 waɗanda kuma waɗannan manya-manyan likitoci ne za a kai ɓangaren lafiya a faɗin wannan jihar ta harkar noma a jihar nan. Yau ka duba ka ɗauki abin da ake nema ta ɓangaren noma, za ka tattara irin zama da aka yi da Wolba, an zauna da Africa African Development Bank an dauko cewa za a dawo da inganta noman alkama a fadin Najeriya. Consultant ta cikawa cewa ta bada rawar da wakani wanda har an bata kashi da ya kai 40 a cikin 100 da za a yi da noman alkama, kuma alhamdulillah an nemi jigawata noman alkama kamar hectare 40,000 wanda ya kai ga jigawata samar da hectare 55,000 a wannan noma da ake da alkama cikin irin wannan hadaka da ake.
Honorable Sagir Musa kenan kwamishinan yada labarai na gwamnatin Jigawa. To ko me al'umma ko ƴan ƙasa a jihar ta Jigawa ke faɗi dangane da kamun ludayen gwamnatin ta Umar Namadi?
Assalamu alaikum, ni ne Long Ali Galadenci. Mu dai cikar mulkin sa hego diyar Allah. Amma misali inna muka samu gargada kamar wannan rahin lafiya da ake aka dau nauyi talaka yaje aimar magani, to an ba ta wannan sai ga talaka ba zai mulu gwamnati wani. A sa ido ga malaman asibiti, gaskiya suna walakanta mutanen mu na ƙauye.
Assalamu alaikum, ni Suleiman Musa Galadenci ne. Korafina shi ne akan gwamnatin Dan Modi. Ruwa muna da shida, amma yanzu ruwa ya katse mana na famfo, rijiyoyi babu, ba kuma yi mana gyara ba. Da lokacin gwamnatin Sule kaga magani idan ka je asibiti kyauta ne, daukar jini kyauta ne, yanzu idan ka je asibiti daukar jini 10,015.
Sunana Idris Adamu Wurma. Bukan mu ya kamata mu faɗi mulkin Dan Modi. Hanya da aka yi mana yanzu daga Shiwaru zuwa Isaru ko a Saudiya.
Sunana Nasiru. Ba wani aiki, kawai hidde ya wuce da jiniya wi ya wuce mu muna zaune. To gwamnatin ta nuna ba abin da ta aikata balle gwamnatin jiha.
Sunana Hashimu Wanzan daga nan tahiyar yashi. Mu dai abin da zamu ce da gwamnatin nan, muna tare da kalubale iri-iri. Kamar mu da muke nan sabuwar tahiya. Akwai mu da kalubale na ruwan sha.
Gaskiya mu dai ba abin da zamu ce da gwamnatin Malam Umar Namadi sai godiya. Koda wajen daukar ma'aikata da ya ba su, musamman ma ma'aikatan da dauka, musamman malaman makaranta da kuma ma'aikatan lafiya.
Ni Murtala Muhammad Sunusi nake. Cikar gwamnatin Dan Modi shekara daya, mu a gwamnatance da gwashi gwamnati irin ta jihar Jigawa. Mu ba ta yi mana irin wacce wancan gwamnatin suka yi mana ba. Don lokacin su da ba zamu manta ba da shekara daya, mun ga abun shekara uku fere na APC. Duk da haka again mulkin Badar ya fi shi, shi ma lokacin da ya shekara ɗayan sa ya ninka wannan abubuwan da ya shi kuma wannan lokacin.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Baya ga talakawa na can ƙasa, ƙungiyoyin rajin ci gaban al'umma da ke gwagwarmayar shugabanci na gari su ma sun saka nasu sikelin wajen auna gwamnatin ta Jigawa.
In ka duba zaka ga kaman daga irin subsidy na takin zamani, irin subsidy noman alkama, yanayin daukan mutane aiki, yanayin daga darajar filaye da ta yi a Jigawa, zaka ga kowane mutum ne da yake Jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da ta yi. To amma duk a tsarin rayuwa ba ka rasa akasi. Duba da yanda aka sha ta tababa shi kansa a wurin irin yanayin daukan aiki, musamman bangaren JTH dinnan, zaka ga cewa an samu kurakurai. Wannan ya mutsa hazo da aka yi suna daga cikin ƴan matsaloli da suka tada mana hankali a wannan shekara guda dinnan gaskiya.
Kamar Salisu Mazge Gumal kenan, guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a Jigawa. To da yake magana ake yi ta wanzar da shugabanci na gari a tafarkin demokradiyya, abu ne sananne cewa ƴaƴan jam'iyyar Hamayya na taka muhimmiyar rawa ta wannan fuska.
Ita demokradiyya gwamnati ce ta al'umma, aka yi ta don al'umma. Bayan da za a yi a zaɓi gwamna don al'umma, sannan ya ringa alƙawari yana sabawa. Gwamna Dan Modi yana ɗaya daga cikin gwamnoni a Najeriya wanda in suka alƙawari su yi rantsuwa su karya. Kasan yana cin zaɓe, ya je yana kewaye ya yi rantsuwa akan cewa an sace kuɗi akan harkar noma, kuma tun da aka yi wannan rantsuwar har yau ba abin da ya faru. Sannan idan ka duba duk structure da ka gani har yanzu mai kyau a babban birnin jiha wadda su da nami da yake, to ya za mu yi mu tafi a haka? Sannan babu inda za ka kewaya du Jigawa. Kaga inda ake project wanda zai burge ka ce ware eh lalle an yi hanyar da zai boostin economy din wato jihar Jigawa. Ba wani magana ci gaba. Bai kamata a ce jihar Jigawa ta koma jihar ƙauye ba. Ya kamata a ce dorawa ake akan abubuwan da suna lamiɗe. Amma jawo mu baya ai kamata, saboda haka wannan shekara ɗaya da gwamna Dan Modi yayi kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba.
Comrade Umar Danja na Haɗeja kenan a jam'iyyar PDP da ke Hamayya da gwamnatin Jigawa. Masu aure ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
ba mai kinka da fadawa azabu da kai aiki
a gaida na korida taugarsa. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan yajin aikin da kungiyar kwadugun Najeriya ta kira dan neman gwamnati ta share mata wannan hawaye. Wannan shine maudu'in da zamu so ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akai, kuma lambar da zaku kira ita ce alamar ƙari 1-202-980-6850. To da alamu mun fara da sa'a yau daga jihar Nasarawa wake kan layi.
Alhamdulillah, assalamu alaikum. Mai magana Garba Sale ne, likita radio na garin Abuja, jami'an jihar Nasarawa. Bai inkiya mutum na mutane.
Wa alaikum assalam. To kaji maudu'in mu.
Na ji maudu'in da aka kawo yau game da sanin yajin aiki da ainihin kungiyan Kodogo suka shiga. To mu dai talakawa a gaskiya muna so da a ce yajin aiki nan an yi shi ne ta dalilin da talaka zai samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun abin da zai ci da samun walwala a cikin ƙasa. Don gaskiya yajin aikin kan yana da kyau tun da suna neman haƙƙinsu ne. To muna fata gwamnati ta zauna da su a samu maslaha, domin yajin aikin nan mota ya jawo mana dama muna kwana da yunwa. To yanzu an rasa ma inda za a je a nemi abincin. Da fatan gwamnatin za ta dubi yanda yanayin da talakawa muke ciki, mu ma a samo ma hanyar da talaka zai amfana ya samu koshi, ya sa yayansa a makaranta, ya samu lafiya, wato musamman kiwon lafiya, domin yanzu an kulle asibitoci majinyata ba yanda za a yi da su. To muna fata.
Mun gode sosai. Yanzu kuma za mu kaɗa jihar Kaduna. Wa muka samu daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake kan layi?
Ina Yakubu Sini Kadot, ɗan gwamnati daga nan garin Kamuri Kulu, zangon kasar local government Kaduna State.
To kana gani gwamnati wannan yajin aikin zai haifar da ɗa mai ido ga 'yan ƙasar?
Gaskiya ba zai haifar ma da talaka komai ba.
Me yasa?
Sai zai haifar ma. Dalilin shi ne da ake yajin aikin nan suna yin shi ne domin dole abin matsaliki da kuma fetur da sauransu a sauke shi. Ba zai taimaki wani a tsallaka da koma wane ne. Amma an ce ana yajin aiki a kan saboda kawai ma'aikata ne, to ma'aikata guda nawa ne a ƙasar wanda ba su aikin gwamnati ya fi yawa.
To me kake gani ya kamata a yi kenan? Ta ya za a kullo al'amarin?
Abin da ya kamata a kullo a daina yajin aiki, na za a yi yajin aiki a yajin aiki ne a sauki kulman fetur, a buɗe buɗe abincin shiga, a ba manoma taki. Ina abin da ya kamata mana a ƙasar mu samu sauƙin rayuwa.
Mun gode sosai Malam Yakubu da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma sai Akure. Wane ne ke kan layi daga Akure?
Yawwa, assalamu alaikum. Musa Abdullahi ne daga Akure.
To Musa Abdullahi, ka ji maudu'in namu na yau, menene ra'ayinka?
Yawwa, ra'ayina shine ni ina magana akan cewa wannan yajin aiki da ake yi talaka shi ne babban jin jiki a wannan tsari, domin ni ban goyi bayan gaskiya wannan yajin aiki ba.
Me yasa?
Ban goyi bayan wannan saboda abin da yasa ba wani abu da zai kara mu.
To da alamu dai mun wannan layin ya katse. To yanzu mun samu wani kuma akan layi daga Rijau, jihar Kaduna. Wake kan layi daga Rijau?
Ibrahim Umar, DBTC Rijau.
To Malam Ibrahim, ka ji maudu'in namu, menene ra'ayinka? Kana ganin wannan yajin aiki zai haifar da ɗa mai ido koko akasin haka?
Allah ta yi sa ya zama alheri.
Amin.
Da ya samu alasar ta polis ta kara ma albashi a shirya wannan abu a kawo ƙarshen wannan abu, akwai matsala da yajin aiki gaskiya da yadda aka yi ba a rasa matsala ko yaya ne.
To mun gode sosai. Yanzu kuma za mu nufi jihar Borno. Wake kan layi daga Borno?
Magana da kuma gaba yabo a karamar hukumar Shari jihar Borno.
Yaya sunan naka? Yaya
sunan?
To menene ra'ayinka? To zan kana kusa da akwatin rediyon ku ko za ka dan rage sautin? Ka rage sautin.
Maganan yajin aiki ake ko?
Maganan yajin aiki ake yi, menene ra'ayinka? Kana gani zai haifar da ɗa mai ido?
Ba wani haifarwa, ya kwa dogo suna yi don su sa jiwonsu ne kawai, in ba ba wai don su taimaki talaka ba.
Ba ka gani cewa suna yi ne domin?
Ba maganan tsaro ya adabe mu, ya hana mutane jiwon zuwa gona.
To mun gode sosai ya da alamu layin shi yana dan rawa zamu kada kuma jihar Bauchi. Wa muka samu daga Bauchi?
Hello,
salam.
Menene zuna? Barka Yohana.
To barka, menene ra'ayinka game da maudu'in namu?
Ra'ayina bisa ga wannan kira da aka yi, muna fatan da gwamnati za ta kawo mataki domin a duba gaskiyan shi ne talakawa suna cikin yanayi na wahala, wanda abubuwa tsada ya kamata gwamnati ta kawo mataki. Kun ba da gaskiya kuma wannan kira an yi ana yi domin talakawa ne. To Ubangiji Allah ya ja mana gaba yayin da za a daidaita komai ya yi daidai.
To mun gode sosai Malam Barka. Yanzu daga Baucin Yakubu kuma za mu koma birnin Kebbi. Wa muka samu daga birnin Kebbi? Na birnin Kebbi kana kan layi?
Ina kan layi.
Yaya sunanka?
Sunana Abubakar Muhammad.
To Malam Abubakar, menene ra'ayinka game da maudu'in namu?
Yanzu dai yakin aikin gada ake yi, mu dai ko an yi ko ba a yi daidai da wani amfani gare mu, saboda mu dai talakawa yi.
Kana Malam Abubakar? To da alamu dai layin Malam Abubakar ya katse, har yanzu dai layin a buɗe yake. Kuma mun samu wani daga jihar Kaduna, wake kan layi kuma menene ra'ayinka?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, ka ji maudu'in namu?
Wannan batu da ake magana yajin aiki, kawai ana so a tusa talakawa ne a cikin wani hannuka ta nika yi. Saboda wannan abu talaka yana fama da kai, yanzu ake buhuwa ce ma naira 160, ana wannan magana masara naira 80 ku tafi yajin aiki. Ma'aikatan Najeriya duka guda nawa suke? Ai su kansu ba dan tsayin kasa suke ba, suna idan kansu.
To da alamu layin Alhaji Silangaru shi ma ya katse. Ba yanzu kuma za mu nufi jihar Yobe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Garba injiniya na garin da ke.
To Malam Garba, menene ra'ayinka game da wannan yajin aiki?
Gaskiya wannan ra'ayina ba yajin aiki ne ma ya kamata ba. Dukkan gwamnoni a taro a yi ta roƙon Allah, musulmi su roƙi Allah, Kiristoci su roƙi Allah, Allah zai ba mu afuwa. Duk laifinmu ne wannan, shi ne kawai abin juna a tahi lafiya.
Amin ya rabbi. Mun gode sosai Malam Garba. Kuma da wannan kira ne za mu naɗa tabarmar wannan fanni na baku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku. Gobe idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. To masu sauraro, muna godiya ga dukkanin waɗanda suka samu daman kira suka bayyana ra'ayinsu akan yajin aikin da gamayyar ƙungiyar ƙwadugan Najeriya ta kira. In Allah ya yarda gobe za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku. Yanzu kuma ga Maryam ta sake dawowa da labarai a taƙaice.
To a takaice, kungiyoyin kwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin. An rufe makarantu da ofisoshin gwamnati, lamarin kuma ya yi tasiri a tashoshin jiragen sama. Sannan an kashe babbar na'urar samar da wutar lantarki ta kasar, bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyoyi ta kasa cimma matsaya akan sabon mafi karancin albashi. Matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a kasar da tafi yawan al'umma a Afirka ta sa 'yan Najeriya da dama samun kansu cikin mawuyacin hali a ƙoƙarin samun abinci. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falasɗini sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 11 a Gaza, yayin da Amurka ke ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta ƙunshi dakatar da faɗan da kuma sako sauran mutanen da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. Rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau Litinin da karanta sun kai hare-hare ta sama akan wurare fiye da 50 a zirin Gaza.
To masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa tabarmar shirinmu na wannan lokaci. Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu, domin sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Kafin mu naɗe tabarmar shirin, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da kuma abokan arziki ga Hajiya Sa'ami furar aljanna, wacce Allah ya mata rasuwa da zu da rana a birnin New York a nan Amurka. Allah ya jikanta da rahama. In ta mu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin Maryam da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladas Gresham, sai kuma injiniyan mu Helen ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gobe.